Sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Za a ce in daura ta amadu yan shagan bauta idan musa
lare hada ke bala bala.
Baba nama yewa dama do baba nama da ke da mota
la re ya da ke mama da langa la de
na da mota za ji da la ku ba jari ga ta ta da adinin daulawa
la re ya da ke mama da langa la de na da mota
ba ja Baba jiwa kala ta kanan na bo da za ka jai samsan zon ba fanda nan na mai taji ka dora kai ne mamam ta yadi
la re ya da ke mama ba na bala de ba da mu
zari.
To wakar marigayi mamman shata ka tsine kenan. A daula barka da asuba.
Ina kwana Alhaji Usman.
Lafiya. Lau Allah kai mu gaba ɗaya mu sauke
fara. Ka san ka zama Alhaji yanzu iyalai sun dawo daga Najeriya.
Eh mana.
An ƙara maka da Alhaji da komai.
Wallahi alhamdulillah kan an da lafiya.
To barka. Barka da dawowa.
To amin amin sannu. To ke ma sai mu ce barka da zuwa yar diyan mu.
Haka ne
fa. Yau. Samina an shigo gari.
Samina an shigo gari.
To Allah ubangiji ya raya mana su da albarka gaba daya.
To amin amin.
Dola yau bayan mun yi gaishe za mu tabo wani bangare ne. Akwai wani sabon littafi da jiya aka sake shi na tarihin marigayi shi Dr. Mamman Shata Katsina.
Wannan littafin kam kowa zai so ya karanta shi.
Haka yake.
Daga ji ya cancanci yabo.
To na tattauna ni da dan mai soro wato Hafsat kenan, mun tattauna tare da shi akan muhimmancin wannan rubutu da muhimmancin adana tarihi da makamantan irin su Shata suka bari ko kuma wasu mutane da suke suna a cikin al'umma. Amma kafin sannan sai mun fara da gaishe saboda haka bari in baki dama ki gaisuwa.
To bari mu fara da gaisuwar ta'aziyya. Filin a bari ya huce yana mika sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai da kuma kasar gaba daya, kasar jamhuriyar Niger. Ta'aziyya akan rasuwar tsohon ministan kudi na kasar Niger din, wato Saidan Sidibe, wanda Allah ya karba ran shi jiya. Muna mika ta'aziyyar mu kuma Allah ya mashi rahama, mu kuma idan namu ya zo Allah ya kyautata namu zuwan.
To amin amin daula. To kafin ki gaisuwar ni ma akwai wata ta'aziyya ce bari in dan mika na rasuwar wani shahararren dan wasan kwaikwayo a jihar Kaduna, wato Ayuba Tandu, wanda sunan shi na wasan kwaikwayo ana ce mai Tandu din ne, sai ake kiran shi Ayuba Tandu. Allah ya masa rasuwa kaman ɗan makonni biyu zuwa uku sai daga baya na ji labari, wanda kuma sai mu ce Allah ubangiji ya gafarta masa, ya sa ya huta duk wanda suka mutu. Allah ya ji kansu duka, ya gafarta musu, ya kyauta ƙarshen mu.
Amin ya rabbil alamin. To bari mu koma dandalin Facebook domin mika sakon gaisuwar mu na a bari ya huce. Sakon gaisuwar mu na a bari ya huce ya zuwa ga Khadijatu Harun Sarki tare da Mustapha Wada. Gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ali Yaro Sheka da kuma Alhaji Bichi Darma. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Mustapha Alhassan tare da Kabiru Abdullahi da kuma Zaharaddin Yakubu. Gaisuwar fatan alherin mu daga filin a bari ya huce zuwa ga Abdulrazak Muhammad Abdullahi da Umar Faruk da Awalu Mahmud. Muna mika gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Nafi Usani Ali Kwalli da Usman Sani Usman da kuma Turaki Dahiru. Fatan alherin mu na abarin ya huce zuwa ga Kafayat Abdulyaki da Atiku Bature tare da Hassan Lawal. Sai da karshe takaddar da ke hannuna gaisuwan fatan alheri zuwa ga dan sutura kofar mata tare da Hassan Yarima da kuma Nura Muhammad Abu Islam. To jama'a da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya.
To amin amin. To kafin in ji ga kida barin dan mika dan wani sakonni guda biyu haka muna taya Sheikh Dr. Nazifi Yunusa murnar daurin auren yarsa Surayya Nazifi da angonta Aminu Umar wanda za a daura a yau a sabar dinnan a unguwar Rogo dake Jos ta jihar Filato wanda kuma Allah ya bada zaman lafiya muke fata da alherin sa ya bada kuma zuriya ta gari. To bayan wannan kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri zuwa kasar Ghana inda zamu yi gaisuwar alheri zuwa ga Alhaji Lukman Abbas da uwar gidansa Hajiya Zubaida sai kuma abokansa Alhaji Nuru da Alhaji Sulaiman duk a Kumasi dake kasar Ghana saboda haka in kuna Kumasi sai ku je gaba da sauraron mu ta Alfa Radio.
Domin jin shirye-shiryen mu
haka yake
to radio da talabijin ma
gaskiya ne da wallahi yanzu bari mu dan shakata da marigayi mun shata kafin mu koma ga marubucin littafin sa haka.
Sakandami kanan alizaki lalla raba mai mota dojo kanan alijanki yaro da san kalife yana da raba yana da raba da kale kanan anyi bodo bodo da ba da mamba na kullu yana da raba da kale kanan ba kamba mota kai Allah bi ko an ka ba wa wa ban din ta banan ali da da ga ba le ga la la ayan da na go amma ba magul za inji na zan ma go ga ta ya dubi akau na buga shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo kami da umaru halima bodo na alhaji amda da shida da hinana na kota ina ba dadi kaman na kunduru mam.
To barka da dawowa daula kamar yadda muka yi alƙawari mun dawo.
To barkamu da shakatawa. To masu sauraron mu ga hiran da Usman Ahmad Kabara suka yi da Hassan Bello dan Misoro da wanda ya wallafa wannan littafin akan Dr. Mamman Shata.
Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Shebe, ni ne marubuci kuma dan jarida wanda ya rubuta littafi mai suna Shata Ikon Allah wanda ke shine tarihin Alhaji Mamman Shata wanda ya fito a yau ranar Juma'a din nan.
Mala Ibrahim Sheme, muna son mu san menene wannan littafi kuma Shata Ikon Allah din nan da ka rubuta yaya akai? Zaka iya gaya mana wani abu akai ne da ka faro da yanda aka tsaya yanzu har aka gama cewa an sake masa wasu tsare-tsaren da mutane suke shauƙin ganin wannan littafin?
Wato tun a shekara ta 2006 wato shekara 12 yanzu kenan akwai littafi wanda muka fitar mai suna Shata Ikon Allah wanda ni na rubuta, amma kuma akwai gudunmawa ta wasu mutum uku. To bayan an kaddamar da littafin ya fita sai muka yi shawarar cewa mu haɗu mu sake duban sa, mu sake rubuta shi da sauransu. To amma sai hakan bata samu ba, sauran kowa ya kama gaban sa, wani ma ya dauki wannan littafi ya je badala shi nasa ya fito da wani. To shine ni kuma sai na kudur aniyar cewa sai na tabbatar da cewa wannan littafi an fito da shi din. To shine yanzu bayan shekara 12 nan da ayyukan da nayi da sauransu ba dare ba rana da aka sake buga shi, shine sake fitowa wannan Juma'a.
A to bayan wannan menene yasa yanzu a Najeriya in ana maganar littafi ko kuma tarihin marigayi Mamman Shata abin da yake fara zuwa ran mutane na wanda suka san wannan tarihin dole ne sai an saka a ciki in ba a ce kai ne na farko ba da za a fara tunawa? Me ya ja hankalinka akan maida hankali akan littafin Shata ne ko kuma tarihin shi marigayi Mamman Shata gaba daya?
To kamar da shi kansa Shata din yake faɗa cewa idan abu aka ce kai ka fara shi sai wani ya zo daga baya ya shiga ko kuma ya jingina tare da kai kuna tafiya tare. To dole ne fa idan za a yi magana ko da ma ya zarce ka sai an ce ai kai ne ka fara. Balantana ni da shi shatan da kansa na yi tarayya da shi, kuma shi ne ma ya sa ni wannan aiki, ko in ce shi ne ya amince bayan na kai masa shawara a cikin shekara ta 1991 cewa ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa. Kuma a wancan lokaci yawancin masu rubuta tarihin mutane sun fi maida hankali ne ga rubuta tarihin ƴan siyasa ko masu kuɗi, saboda a taron kaddamar da littafi a samu kuɗi. Ni kuma sai nake ganin wannan mutum ne mai basira, mai fasaha, dan haka nake ganin ya kamata, saboda abubuwan da ya a rayuwa bai kamata a bar abin ya wuce ba, a taskace shi ya zama tarihi ba. To shi yasa zaka ga yake kuma nakan yi magana JPJP, shi yasa zaka ga cewa idan ana maganar tarihi mamman shata akan tuno da cewa aikowa ni ina daga cikin wanda suka yi aiki a kai, ko kuma ni ne jagora.
To assalamu alaikum Malam Ibrahim, sunana Hafsa dan mai soro. Naji ka ce littafin nan kun faro da wasu, wato ba kai kadai ka fara ba, yanzu kuma ka ware ka ce kai kai kadai ka rubuta mishi suna da komai da komai, baka ganin hakan zai iya janyo muku matsala tsakanin ku da kai da wayannan mutanen, ko kuwa
a bana zamanin za a iya samun wata matsala? Domin kamar yadda littafin ya fito, za a ga sunana, ga sunayen mutanen da muka haɗu muka yi littafin tare da su, kuma ba wani abu ne da nayi dan wai in samu kuɗi, in ci riba, in gudu, a'a, abu ne wanda na fito da shi saboda dole ya kamata a fito da shi din. Duk da yake babu wata rawa da suka sake takawa a wajen fito da littafin, amma nayi la'akari da cewa akwai gudumo da suka bayar, kuma tun daga bangon littafin in ka duba zaka ga sunayen su, ga sunana a ciki, kuma ga sunana, ga sunayen su.
Bayyana mana wannan sabon littafin da ka sake ingantawa na mamman shata din nan. Me ya kunsa, menene sababbi a ciki, menene mutane za su yi tsammanin gani, yaya abin yake, kai mana bayani muje.
Tun da farko dai a wancan da muka yi na farko akwai kurakurai da sai bayan da littafin ya fito muka gansu. Kuma waɗannan kurakurai an ci gaba da yaɗa su, domin ko shi wanda nace maka ya dauki wancan littafin ya saki ya baddala shi ya fito da wani. Ya dauki saboda da waɗancan bayanan ya fi dogara da su, ya fito da waɗannan kurakuran a cikin nasa ɗin da ya fito da shi. Bari mu baka misali, kuskure babba da ake yi game da salsalar shi kanshi alhaji mamman shata, da ake cewa ta ɓangaren uwa shi fula tabbaru ne ko ba fulaci ne ta ɓangaren uwa. Ta ɓangaren uba an ce dama ba fulaci ne, wanda ya hakari. Ta ɓangaren uwa an ce ba fulace ne, mahaifiyarsa daga garin Tofa ba fulata na ce. To kaga wannan kuskure ne, don ba fulata na bace ba. Ni da na tashi na tafi har gidansu ita mahaifiyar tasa, na haɗu da ƴan uwan nata, muka zauna da su maza da mata, muka tattauna da su a cikin gidajen nasu. Sai na gano cewa ai ba fulani bane, don cewa suka yi a'a mu ba fulani bane, mu bare-bare ne. Domin kakan nasu wanda ya taso daga can bangaren jihar Borno ya zo Tofa ya zauna, babarbare ne ba bafulatani bane. Kowa ya san babarbare daban, bafulatani daban, kowa da yarensa da al'adarsa da komai. Kaga wannan kuskure ne idan aka ci gaba da cewa shata ta bangaren mahaifiyarsa bafulatani ne. Wato irin wannan kurakuran akwai su wanda aka gyara. Akwai kuma bayanai masu dimbin yawa na salsalar tasa tun daga farko kai har zuwa ƙarshen rayuwarsa, waɗanda babu a wancan na farkon a wannan aka gano su aka zuba su a ciki, domin na ƙarin hirarraki da mutane waɗanda ya kamata dama a yi magana su a wancan lokacin ba a samu ganin su ba, an ji ta bakin su, an ƙara yawa littafin. Ɓangaren hotuna ma kaga a wancan karan hotunan da aka saka ba su kai yawan waɗanda ke cikin wannan ba. Ko wajen ɗabi ɗin a wancan karan na yi ƙoƙari na saka shafuka masu kala kaman guda shida haka, amma wannan shafi wajen 32 ne masu kala, wanda suke ɗauke da hotuna wajen 90 ko sama da 90 wanda suka fito da kala. Sannan a wajen ƙarshe ɗin akwai ƙarin bayanai da aka yi, kamar akwai abin da ake kira bishiyar salsala ta mutum, wanda za a nuna tun daga tsatsan shi har zuwa yanzu da 'ya'yan da ya haifa da jikoki da sauransu. To wannan akwai hatta hotuna na iyalin shata ɗin waɗanda ba a taɓa ganin wasu hotunan ba, akwai a wannan. Bari mu baka misali, akwai ɗiyar shata ma wadda mu ba mu san cewa shata 24 ya haifa a rayuwarsa ba, mun ɗauka 23 ne. Sai a wannan ƙarin binciken da nayi na gano cewa ai akwai wata guda ɗaya wadda ta rasu, wanda ba a yi magana ta ba a wancan karan, duk da yake kuma an hira da mahaifiyarta sai a yanzu. To waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka sa littafin ma maimakon shafi 500 da wani abu na wancan na farko, wannan sai da ya haura shafi 1000. Amma nazo na kara kara masa fadi da girma ya dawo shafi 921.
To yanzu kamar wani darasa ne a cikin wannan littafin naka wanda mawakan da na yanzu za su iya dauka?
To darasin gaskiya sai da dauke su daga rayo ita kanta rayuwar shi Alhaji Umar Shata, wato kowa ya san mutum ne an fi sani shi a matsayin mawaki. To amma kuma akwai abubuwa da yawa da yayi waɗanda ba na waka bane. Shata dan siyasa ne, babban dan siyasa, domin wanda za a ce ya zama shugaban jam'iyya a karamar hukuma ko a ƙananan hukumomi, gaskiya babban dan siyasa ne. Shata babban manomi ne, Shata babban dan kasuwa ne saboda yayi kasuwanci. Saboda haka za a ɗaukar darasi daga nan cewa kada mawaka su dogara ga ita kanta waka ita kadai su ce ita ce za su yi, musamman abinda ake gani kaman roko ne da sauransu, su ya kasance suna hadawa da waɗansu na'o'i. Bayan haka ta bangaren iyali, Shata cikakken mutum ne wanda yake da iyali, yana da gida, yana da matansa, yana da ƴaƴansa, kuma ya rike su ya kyautata musu. Sannan mutum ne wanda yake ya zauna lafiya da makotansa, ya kuma taimaki jama'a, domin kowa ya sani makotansa yakan taimaki jama'a, yakan taimaki mutane na nesa ma. Misali akwai mutane da yawan gaskiya wanda Shata ya biya musu kuɗi suka je aikin haji suka dawo, akwai mutane da ya ba su kuɗi suka jajare, akwai direbobi waɗanda ya sai musu mota ma saboda su ci gaba da sana'ar su ta tuki. Ɗaya daga cikin su shine Alhaji Mamada Dan Sambo wanda Shata ke ya waki din nan. Shata ta taba sai masa mota. Akwai Alhaji Auri Gimba, wani mahauci a Zaria wanda shi ma waƙarsa fitacciya ce, Shata ya taimaka musu. To irin waɗannan mutanen suna da yawan gaske. Darasi ne wannan ni a gani na cewa idan Allah ya taimake ka, to kai ma ka taimaki jama'a. Sannan in za a ɗauki darasi daga wannan littafi, darasin da zan ce ya kamata a ɗauka shi ne, Shata dai mawaki ne. A lokacin da fara tunanin rubutu a kan rayuwarsa, da yawa mutane suna ganin don me za ka rubutu kan wani mawaki kawai. To amma mutum ne mai basira, mai fasaha. Ya kamata mutane su ɗauki birukansu da alƙalamansu su bazama wajen rubuta tarihin mutane wanda suka yi fice ko suka ba da wata gudunmuwa ko suka wani abu na a zo a gani. Wato mutanen nan ba dole sai mawaka ba, mawakan ma akwai su da yawa waɗanda ba a yi tarihinsu ba. To ayi, akwai malamai, akwai 'yan siyasa da sauran shugabannin jama'a, akwai sarakuna, akwai 'yan jarida, akwai manoma fitattu da sauran masana'o'i, akwai ma waɗanda sun yi abu amma ba a ma sun yi ba. Mutum ya zakulo ya rubuta, ko da ba littafi kai ba, ka dai rubuta. Akwai hanyoyi na zamani da yawa da za a taskace tarihin irin waɗannan mutanen, saboda ta nan mutane 'yan baya da ma na yanzu za su iya koyan darussa daga rayuwar irin waɗannan mutane. Ina ga shi ne ni babban darasi da nake gani da ya kamata a ɗauka daga fito da littafi irin wannan.
Tun kafin ka saki wannan littafin a yau Juma'a din nan da ake magana, mutane da yawa suna kukan cewa ina za su je su samu wannan littafin. Ya kamata a ce manyan littattafai irin waɗannan za a same su in ka shiga yanar gizo kamar irin su Amazon, irin su diddi inda ake sai da iTunes, suwaye inda ake sai da littattafai ta yanar gizo da makamantansu. Kai a ina za a iya samun wannan littafin? Yaya za a yi zagaya ko ina lungu da saƙo a Najeriya ko a duniya? Wani tanaji kai masa a matsayinka na mawallafi kuma ɗan jarida da kasan irin wannan abubuwa?
Akwai wurare da yawa da muka lissafa ni da masu taimaka min wajen ya za a sayar da shi ɗin. Kuma ya zuwa yanzu mun yaɗa shi, an kai shi Kano, an kai Katsina, an kai Abuja, an kai Kaduna da sauransu. Sannan sauran wurare inda ba za mu iya kaiwa ba ko ba mu da wani a can, mun buga lambobin waya da za a iya kira mu a ce ana bukata. Idan mutum yana bukata, to za a iya tura masa. Maganar ke da kai koyo ɗin nan, akwai waɗanda aka tura musu zuwa Gombe da Bauchi wanda ta waya suka turo. Akwai wanda ya aiko daga jihar Zamfara ta waya ya turo, shi ma an tura masa. So da haka akwai wurare irin waɗannan da ake sayarwa. Amma ta ɓangaren hanyoyi na zamani, misali kamar Amazon da ka ambata, wannan gaskiya ba mu kai ga wannan matsayin ba. Kuma wani abu da ke so in faɗa maka shi ne, kofi littafin da aka buga ba wasu masu yawa ba ne da za su ishi ko'ina, domin magana ce ta kuɗi wanda ba mu da ƙarfin da za mu yi irin wannan. Amma insha Allahu idan hanya ta buɗe muka ga za mu iya, za mu ci gaba. Kuma dabarar da muka yi shi ne, ta hanyar ana saye da wannan, to ana sake ci gaba da buga shi har sai an samu inda aka samu matsaya cewar yanzu bukata ko masu bukata sun ɗan ragu. Saboda ka sai a bar wanda ke kantunan sai da littafai su cinema kamar wurare kabirin su Arewa House da gidajen Saidal Tafai na Jami'o'i kamar a Bayer University da sauransu.
Daga ƙarshe wani kira zakai wa marubuta masu tasowa duba da yadda kila yanzu basu mai da hankali akan irin wayannan abubuwa ba sai dai kila irin rubuce-rubucen da kawai kuɗi zai kawo. Sannan kuma wata shawara kake da ita ga su makaranta irin wayannan littattafai?
To shi rubutu dai sha'awa ne. Matasan mai yawanci sun fi mai da hankali wajen rubuta littattafai na hikaya wato kamar labarai haka kuma yawanci jigon za ka ga soyayya ne. An fi mai da hankali ana. Shawara da zan bada ita ce idan mutum yana da sha'awar tarihin mutane to ka zauna kai tunanin wani mutum wanda ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa kuma kai abin nan ba da tunanin cewar kana so wai ka samu kuɗi bane in kai a'a kana yi ne saboda tarihi dan ka taskace rayuwar wannan mutum wanda yan baya za su yi koyi da abin da suka karanta. Na biyu idan za a aikin sai a yi shi mai inganci a tabbatar cewar an kashe kuɗi bakin gwargwado an kai matsayin da harkar dabi ya kai a wannan zamani namu ba kace bari kai shi kawai saboda saukin kuɗi ba. Sannan kamar yadda na faɗa akwai kafofi na zamani zaka iya buɗe website wato gidan yana inda zaka iya tara wasu bayanan koda baka da kuɗi na buga littafi kana iya buɗe wani gidan yana inda zaka iya bada tarihin wanda kake son ka bada tarihin rayuwarsa kai wannan ne aidan a karu ba wai dan ka samu kuɗi ba. Wannan shine su kuma masu karatu shawara da zan bayar ita ce idan har aka samu wani wanda ya kokari ya rubutu ba kawai na tarihin mutum ba koda na hikaya din ne a bashi goyen baya ta hanyar asaya a karanta ko wato idan na sayarwa ne in kuma na sayarwa bane a karanta din a same shi a karanta dan a samu karuwa kuma a nuna an karanta din ta hanyar yin magana a gidajen jaridu da gidajen radio da television da kuma na social media da sauransu.
Mun gode sai wani lokaci kuma Malam Ibrahim Shemi.
To madalla na gode Malam Usman.
To madalla muna godiya Ibrahim Shemi sanni da wannan kokari.
Kuma da fatan marubuta na baya masu tasowa za su koyi da irin wayannan marubuta domin ganin cewa san ajiye mun adana har da mu duk a cikin yan jarida mu adana tarihi yadda ya kamata saboda yan baya.
A turanci an ce abin nan keep memory alive.
Alive kwarai kuwa saboda in kai aka tuna to ba za a manta ba.
Ba za a manta ba haka ne kam.
Anan za mu tattara ina mu ina mu sunana Usman Ahmad
tare da ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa ku huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu zamu sake kawo muku wani sabon shirin na a bari
ya huce wanda masu magana ke cewa shi ke kawo rabon wani mun barku da mamman shata
baban kan budan Usman lafiya da hajjin mamman mamman jiwa mai ban tsoro dan je Baba kan